This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 ko kuma ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Niyya dukkan sa jamhuriyar Niger din kuma a zangon FM. Mashawar jinmu ta na'urar computer suna yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da dare yanzu ma daga nan Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki Sahabu Imam Aliyu ke farin cikin gabatar da shirin a daren nan.
Great pleasure to welcome President Buhari and his delegation here to the Oval Office for his first visit.
Shugaban Amurka Barack Obama yake cewa yana matukar farin cikin yin marhabin lalle ga shugaba Buhari tawaggasa a fadar White House cikin ofishinsa da ake kira Oval Office a ziyarar ta shugaban Najeriya ta farko tun bayan kammala zaben Najeriya wanda ya shiga tarihi.
Nigeria will remain ever grateful to President Obama and the United States for
Shugaba Muhammadu Buhari ke cewa Najeriya za ta tabbata tana mai godiya ga Shugaba Obama da Amurka saboda irin goyon baya da suka baiwa Najeriya ta ƙara ƙarfafa harsashin demokradiya. Kadan daga cikin irin rahotanni da muke dauke da su kenan cikin shirin a daren nan, da farko sai a fara da labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Barack Obama ya gana da takwaran aikinsa na Najeriya Muhammadu Buhari a fadar White House inda suka tattauna akan barazanan mayakan Boko Haram da kuma wasu batutuwa. A tattaunawar tasu, Mr. Obama ya kwatanta Najeriya a matsayin ɗaya daga cikin muhimman ƙasashe a duniya. Ya kuma ce zaben da aka yi a ƙasar alama ce da ke nuna cewa Najeriya a shirye take ta ƙarfafa mulkin demokradiya. Shugaba Obama ya kuma nuna damuwarsa game da matsalar har-haren Boko Haram, inda ya nuna cewa yana da ƙwarin gwiwar shugaba Buhari zai kawo ƙarshen ƙungiyar tare da magance matsalar cin hanci da rashawa da ta yi wa ƙasar katutu. Har ila yau shugaban na Amurka ya ba da tabbacin cewa ƙasarsa a shirye take ta tattauna kan yadda za a haɗa kai a yaƙi ayyukan ta'addanci. Wannan ziyara ta kwanaki huɗu a Washington ita ce ta farko ga shugaba Buhari tun bayan da ya lashe zaɓe a watan Maris ɗin da ya gabata. A yau Litinin, Amurka da Cuba suka maido da cikakkiyar hulɗar diplomasiya ta hanyar buɗe ofisoshin jakadancinsu da misalin ƙarfe 12 na safiyar yau Litinin, bayan da suka kwashe sama da shekaru 50 suna zaman doya da manja. Da sanyin safiyar yau ne aka daga tutar ƙasar Cuba mai launin ja da shuɗi a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, tare da sauran na ƙasashen da ke hulɗar diplomasiya da Amurkan. Hakan kuma na nufin ƙasashen biyu sun maido da cikakkiyar hulɗa kenan a tsakaninsu. Hakan kuma har ila yau na zuwa ne bayan shekaru 54 da ƙasashen suka kwashe ba sa ga maciji tun daga zamanin tsohon shugaban ƙasar ta Amurka wato John Kennedy. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC. Wata kotu ta musamman a Senegal ta fara sauraron ƙarar tsohon shugaban ƙasar Chad Hissène Habré, wanda ake tuhuma da aikata laifukan yaƙi da suka shafi cin zarafin bil'adama. A baya, Mr. Habré mai shekaru 72 da kuma lauyansa sun yi watsi da tuhumar kotun. Suna masu cewa kotun ba ta bin ka'ida saboda haka ba za su shiga cikin ƙarar ba. Amma a yau Litinin, Habré ya halarci zaman kotun bayan da hukumomi suka tilasta masa gurfana a gaban kuliya. An dai kafa kotun ce bisa wani shirin ƙasashen tarayyar Afirka su da suka kulla. Za kuma ta saurari bahasi daga shaidu 100 a wannan shari'a da ake sa ran za a kwashe watanni da dama ana yi. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da wata ƙungiyar tabbatar da adalci a ƙasar Chadi sun zargi Habré da hannu a kisan da aka wa fiye da mutane 40,000 da ake dangantawa da siyasa da azabtarwa a lokacin da yake mulki. Da ƙarshe, a yau Litinin, ƙasar Girka da bashi yi wa katutu ta buɗe bankunanta a karan farko cikin makonni uku, yayin da ta ƙara kuɗaɗen haraji tare da biyan wasu maƙudan kuɗaɗe ga masu binta bashi. Mutane da dama ne suka yi tururuwa zuwa bankuna domin cire wani kaso daga cikin kuɗaɗensu. An dai samu sassauci a matakin buɗe bankunan, sai dai adadin kuɗaɗen da masu ajiya za su iya cirewa a mako guda har yanzu yana nan a matsayin dala 455 a maimakon dala 65 a kullun da masu ajiya ka iya cira daga injinan kuɗi na ATM. yanzu haka an ƙara kudaden haraji ga masu yawon bude ido da kuma kayayyakin bukatun yau da kullun da kashi 13 zuwa 23 cikin 100. Wannan mataki ya shafi hadda abincin da ake sayarwa a kantuna da kudin sifuri. Ƙarin kudaden haraji na daga cikin matakan tsuke bakin aljihu da kasar ta girka ta amince ta aiwatar. Gabanin ta samu kofar sake tattaunawa da masu bata bashin dala biliyan 93 domin ceto tattalin arzikin ta.
Labaran duniya kenan ga maji daga nan sashin Hausa na Murya Amurka nan Washington DC, Muhammad Lalo ya gabatar. To madalla, saboda ziyarar aiki da shugaban Najeriya Muhammad Buhari da tawagga sake yi a halin yanzu a nan Amurka, ba za mu samu damar gabatar muku da shirin labarin wasanni ba, saboda mu samu sukunin kawo muku rahotannin wannan ziyara.
Well, it's a great pleasure to welcome President Buhari and his delegation here to the Oval Office for his first visit since the historic election that took place. Nigeria is obviously one of the most...
Shugaban Amurka Barack Obama ya yaba da zaben Najeriya inda aka mika mulki cikin lumana, wadda mataki ne na ƙara tabbatar da ƙudurin 'yan Najeriya tabbatarwa da ƙarfafa salon mulkin demokradiyya. Shugaba Obama ya ci gaba da cewa, Najeriya ƙasa ce babba wacce take da al'umma da bambance-bambance masu yawa. Duk da haka 'yan Najeriya sun hakikance a cewa ta salon mulkin demokradiyya da lumana ne kaɗai za a iya kawo canji. Shugaban na Amurka ya ci gaba da cewa shugaba Buhari mutum ne da aka san shi da riƙon gaskiya da amana, kuma ya zo da alƙiblar yadda zai tunkari matsalolin da ƙasar ke fuskanta, kama daga tsaro, wanzar da zaman lafiya, samar da ayyukan yi, da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. Ya ce shugaba Buhari ya damu ainin kan fitinar Boko Haram da kuma duk wani nau'i na tsatsaucin ra'ayi, kuma a shirye yake shi shugaba Buhari ya ga bayansu. Daga nan ya ce a shirye Amurka kuma take ta taimaka Najeriya, kuma a shirye Amurkan take ta saurari duk bukatu da shawarwari da Najeriyan take tafi da su, domin Amurka ta ga hanyoyi da kuma sassa da za ta bi ta taimaka. Mr. Obama ya yaba Najeriya kan shugabancin tafannonin kiwon lafiya, inda take haɗa kai da Amurka wajen yaƙi da cututtuka da suka haɗa da Ebola da kuma shan inna da dai sauransu.
Nigeria will remain ever grateful to President Obama and the United States for backing Nigeria to consolidate its gains on the democratic system.
Da yake mai da martani, shugaba Muhammadu Buhari ya ce Najeriya za ta ci gaba da godiya ga shugaba Obama da kuma Amurka da sauran kasashen yammacin duniya saboda irin goyon baya da suka baiwa Najeriya ta ci gaba da ƙarfafa salon mulkin demokradiyya. Shugaba Buhari ya ci gaba da cewa ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kai Najeriya, inda ya gana da tsohon shugaban Najeriya da shugaban hukumar zaɓe ta INEC da kuma 'yan hamayya, ya taimaka nesa ba kusa ba wajen shata alƙiblar yadda har aka kai ga gudanar da wannan zaɓe. Matsin lambar da Amurka da Turai suka yi a na ganin cewa zaɓen an gudanar da shi cikin adalci da walwala, shi ya kai ga samun nasarar da aka samu a halin yanzu. Shugaba Buhari ya ce in ba tare da matsin lambar da Amurka ta ci gaba da yi wa tsohuwar gwamnati ba, da wuya tsohuwar gwamnatin ta amince da duk wani mataki da ya kasance kan ƙa'ida. A cikin tawagar shugaban Najeriya har da babban sakataren ma'aikatar shari'a Abdullahi Ahmed Yola, wadda Ali Mustapha Sokoto ya tambaye shi ko me za su tattauna da ma'aikatar shari'an Amurka, wacce ministar ma'aikatar Loretta Lynch tana daga cikin manyan jami'an gwamnatin Amurka da za su gana da shugaba Buhari a ci gaba da ziyarar aiki da ya kawo nan Amurka.
To, watakila za a iya cewa wasu jihohin dalilansu daban da na wasu, duk da cewar kuma za ta iya yiwuwa su tarayya a wasu dalilan. Daga cikin dalilan da za a iya hasashe, idan aka yi la'akari da inda suka yi tarakin cewar ba su sami komai ba a asusun gwamnati, za a iya hasashen cewar tunanin wato kuɗin da za a kashe da zarar an naɗa kwamishinoni, domin kana yin wannan naɗe-naɗen akwai doka ta tanadi wasu abubuwa da za a ba su na fara aiki. Wata kila wannan zai iya sawa wasu jihohin su jinkirta. sannan za a iya hasashen cewar rikita-rikita ce ta siyasa da kulla-kulla musamman a jihohin da sai ta yi wato takatsantsan wajen ganin cewar kowane shiya da kowane fanni da kowane wato rukuni na al'umma ka yi iya kokarin ka kaga yaya za ka yi kowane bangare iji cewar ana tare da shi a gwamnati da wannan za ta iya tsaye da su sannan kuma ba abin mamaki ba ne idan ganin cewar a gwamnatin tarayya ba a yi ministoci ba tukun wasu jihohin su dauka kaman wani yayi ne ko wani wato abin koyi ne sai shi kenan bari kawai su ma su yi irin yadda aka yi a gwamnatin tarayya to wannan shi ne irin hasashen da za a iya yi game da abin da isa suke wannan jinkirin.
Kamar yadda kace sai ta yi watakila koyi ne ganin ita gwamnatin tarayya ba ta yi ba ta sha zargi kuma tana ci gaba da shan zargi saboda har yanzu bata nada ko kuma shugaban kasa bai nada ministocinsa ba kamar yadda nake fada a farko a zamanin mulkin soja in gwamnatin tarayya bata yi ba jihohi ba sai suna jira ne sai abinda tarayya ta yi su yi amma to a tsarin demokradiya wannan yana nuni har yanzu gwamnonin ko kuma wannan burbudin yadda soja ke mulki da yake sun jufunfi kowane bangare dade ba suna mulkin Najeriya har yanzu ana da sauran wannan yanayin tunanin su din ne a tsarin gwamnati da cewa an fi shekaru 10 ana wannan tsari na demokradiya
to koda dai akwai wannan a tsarin siyasar gaba daya na cewar wani lokacin zaka samu tarihin mulkin soja ya yi tasiri abinda ake a wannan dai a nada kwamishinoni ni ban ga wani tasiri da za a ce wannan ya kamata yi ba kuma shi kansa koyin bambancin akwai bambanci mai yawa tsakanin gwamnatin tarayya yanzu da jihohi musamman game da nada shugabanni gwamnatin tarayya ta iya yin uzuri da cewar wato shugaban kasa ya samu ya san wani abu kai tsaye daga ma'aikatan gwamnati ba tare da wani shamaki ba na ministoci yana da muhimmanci kwarai da gaske ji daga ma'aikatan kai tsaye alabashi da sanda ministoci suka zo kuma a ci gaba da dorawa da aiki amma a jihohi wannan tasirin bai da yawa musamman ma in aka yi la'akari da cewa wasu jihohin kamar wato gadar junan kansu suka yi wani gwamnan ne izarce wani kuma mataimakinsa ibaiwa da makamantansu don haka in ma koyin suke neman su yi gaskiya dalilan sun sha bamban yadda bai kamata a ce sun tsaya sun yi koyi ba sannan majalisar ƙasa ba ta zauna da gindinta ba har yanzu amma majalisun jihohi kowanne ya zauna gindinsa don haka gaskiya ba su da uzuri kamar wanda irin wanda za a yi wa gwamnatin tarayya.
Jama'a sai a yi mana aikin gafara wannan hira ce da muka yi da Dr. Sa'id Ahmed Duka na jami'ar Bayero ta Kano dangane da abin da ya sa har yanzu wasu jihohi ba su nada majalisar kwamishinoninsu ba. A halin yanzu za mu kawo muku bayanai da wato babban sakatare a ma'aikatar shari'a Alhaji wato Ahmed Yola yayi wa Abdullahi Ahmed Yola yayi da Ali Musafan Sokoto dangane da gana wasu da ma'aikatar shari'a ta Amurka.
Ta fannin shari'a za mu yi magana da su akan abubuwan da suka shafi cin hanci da rashawa yadda ake ɗebe kuɗaɗen Najeriya ana kai su kasashen waje ta hanyar da ba ta dace ba. Muna da yarjejeniya da mu da mutanen America ba wai yanzu ne muka fara za mu fara wani abu ba to amma yanzu akwai abubuwa wanda suka baci sosai wanda ya kamata America su taimaka wajen yadda za a iya samun damar dawo da abin da za a iya dawowa da shi kuma bisa dukkan alamu sun yi alƙawarin cewar za su taimaka.
Muna da kiyasin abubuwan da ake nema yawan makudan kudin da ake zaton na Najeriya da aka kawo anan ko an sato ko ta yaya
to gaskiya ba zan iya cewa ga yawan kudin ba saboda yanzu ne ake duba abubuwan daki-daki a ga shin yaya ma zurfin al'amarin yake tukuna
amma dai yana da muni
to bisa dukkan alamu
ta wace hanya kuke ta neman taimakon America ne ta rike kudin ne ko ta nemo shi ko ta dakile hanyoyin shigo
to dai to na farko dai a yanzu tunda kaman akwai alamun cewar an san inda wasu kudaden suke to kaga zai America za ta taimaka a gane inda kudaden suke sannan kuma dama akwai yarjejeniya tsakanin mu da su in an samu irin wannan matsaloli za a dawo ma da Najeriya wannan kudi to wata kila abinda yanzu ya kamata a yi shine a zauna a yi magana akan yadda hakan za ta samu cikin sauki
bayan
in ka duba kamar kaga kudaden da ake magana na shugaban kasa marigayi Sani Abacha aga abu ne wanda yake yanzu ya dauke wajen shekara 17 ana magana kudin nan suna wuri kaza amma ba a samu dawo da su gaba daya ba
za a taba abubuwa irin su batun Hali Batun da an ce Buhari ya fara tunanin bincikar wannan magana
to da mun magana Hali Batun tunana yanzu abubuwan da akwai kuma kamar yanda na gaya maka akwai yarjejeniya tsakanin mu da America in dai aka samu kudin Nigeria a ipo daga ina suke sun je ta America za a dawo mana da su idan an tabbatar da cewa kudi ne na da basu dace ba
Alhaji Abdullahi Ahmed Yola babban sakatare a ma'aikatar shari'a ta Amurka ka ji da Aliyu Mustafa Sokoto ga ma tambayar da kuma Aliyu Mustafa Sokoto yayi wa babban sakatare a ma'aikatar cinikayya Alhaji Abdul Qadir
ta fuskar harkokin kasuwanci me muke fatar wani buri muke fatar mu samu daga wani riba muke fatar samu daga wannan ziyara
assalamu alaikum abinda muka nema hannun Amerikawa tun kafin mu zo nan akwai mitin da muka yi da su shekarar da ta wuce da ita kuma secretary Penny Priska da Froman akan harkar agowa wannan kasuwanci da suka bari dan muzartar a cikin kasashe da suke Afirka da sauran bangaren duniya wanda ana ba su damar su shigo da kaya America ba tare da ko sun biya diya ko wani haraji ba to suka ce matsalar da muke fuskanta shine yawancin abin da muke so mu kawo nan ba a takaita shi ya zamana an gyara shi an suturta shi yanda in kasuwa ta gani nan za ta yi sha'awa saboda ba mu kadai muke kawo ba akwai su kasashe daban da suke kawo to sai ya zama su abin ya musu ciwo cewa duk da halin da suka bamu mun kasa yin wani abu kuma an jima kasan tun lokacin Clinton wannan abun yake to yanzu suka sun bashi muhimmanci suna so lalle mu yi kokari mu cimma wannan buri namu to sai suka ce to mu hada gwiwa da su mu ga yanda za a yi su taimake mu mu sa wasu fannoni na gyara yanda za a yi masana'antar mu don ya zamana mun cimma wannan buri to na daya kenan na biyu muna jin za su tada shawara akan maganganun masana'antun mu harkar noma kamar shi shugaban kasa mun san shi shugaban kasa namu na Najeriya ya yi magana akan ya kamata lalle ya bada muhimmanci fannin noma kamar ta su auduga abubuwa da ya rake shinkafa da sauransu tunda yake wannan abubuwan ana so a daina shigowa da su Najeriya kuma daga cikin su akwai wanda muna iya sarrafa su mu yi kasuwanci da su kasar waje mu samu kuɗi dan yanzu ana magana mu kasan mai ta lalace yanzu burin mu shine mu haɓakar da wannan kasuwancin akai matsayin da duk inda ka fada a Najeriya ko koko ne kai ko katako ne ko kana maganan shinkafa ne ko kana maganan rogo ne mun kai matsayin da a duniya mun riga mun nuna mun kwarance kuma muna da filin da muna iya yi a noma ya inganta a samu na abinci a samu na fitowa da shi
kamun kuji marigayi Alhaji Mamman Shada an saurari babban sakatare a ma'aikatar cinikayya Alhaji Abdul Qadir to Aliyu Mustafa Sokoto ya dawo yana tare da mu a nan babban zaure inda muke gabatar muku da shirye-shirye mu Aliyu me zaka ce a takaice dangane da yadda al'amarin karbar shugaba Buhari a fadar shugaban Amurka
to ba shakka shugaba Muhammadu Buhari ya samu tarba ta karamawa sosai diye da kakkalli wanda ya san al'ada ta yadda ake karbar baki a White House sau da yawa idan al-misali gwamnatin Amurka ba ta cika darajar ta kuran shugaban kasa ba za a bude masa kofa kawai ya je ya shiga salon alin ya shiga amma wato yadda kasan ana zance kamar hawan daba aka yi wa shi Muhammadu Buhari dangane da aka dauko mayaka Amurka da ke wakiltar dukkan sassan yaki ko na soja na Amurka da yan sanda da na sama da na kasa da na ruwa da sauransu. Kuma in ka sauri magana da shi shugaba Obama yayi wato kamar da gangan ya fito ya nuna halin Muhammadu Buhari a matsayin mutum mai gaskiya, domin ya jaddada cewa mutumin ne mai gaskiya. Kasan dai kamar da muka nuna bayan shugabannin Najeriya suka taba shiga cikin wannan fada ta shugaban Amurka ba, Obasanjo ya je tun ma kafin ai Obasanjo an yi su tafa balle kamar da da zuka ke nunawa. Ba Buhari ne ya fara sauka a wannan gidan na Blair House ba, amma mun san gidan karramawa ne idan an soki mutum
a wannan wurin ba shakka.
Saboda haka karbar da aka yi wa Muhammadu Buhari dai da ka kalle ta, wato ai masa karba mai kyau. To sai dai duk da wannan karbar kasan Amurka in abu yana cikin ta ba ta boyewa, fituwa take ta tafili. Bayan sun gama haduwar da suka yi a nan cikin Oval Office, wato shi kanshi ofishin shi shugaba
Barack
na Amurka din, to shi sakataren sa na watsa labarai Josh ya fito ya hadu da manema labarai
yadda ya saba yi kowace rana, yake amsa tambayoyi
yawa na jama'a ba
zance Najeriya ta so nan.
Ai wato kasan wato su yan jarida Amerika da yake su akwai jiddadin yan jiddadu na cikin wata ta fadar wata hausa da kullun suna nan na tashoshin talabijin musamman da sauransu. Babban abin da suka fi bata lokaci akan su shine magana Iran, magana Trump, da John McCain, da yan siyasa
su ta Amurka, da kuma maganan nuclear yarjejeniyar
nan. Muka samu aka dan cusa tambaya daya biyu a cikin game da batun Najeriya, amma kamar su ma sun zo da shirin su fi sabilillahi. Sun yi magana cewa Najeriya da Amurka suna neman su kulla zumunci na inganta dangantakar su ainin. Amma kuma a cikin magana sun yi magana cewa ita ma Najeriya duk da yake Buhari ne yanzu shugabanta, tana da wuraren da ya kamata ta dan gyara. Al-misali sun dauko ko maganar batun yancin dan adam. Idan Amurka ta yi maganar yancin adam, kasan Amurka tana da aƙida kowa abin da ya ga dama. Su Najeriya ko suna jan burki a wasu abubuwa. Kamar maganar auratayyar jinsi din nan, to kasan tana cikin maganar yancin dan adam a wurin Amurkawa. To ba su fito suka ce suna son Najeriya ta dauki wannan aƙida ba, amma sun ce ya kamata ta gyara aƙidojinta na kyautata yancin dan adam.
To ba kana jin watakila a wannan gana da za a yi ta bayan fage tsakanin manyan jami'an gwamnati kamar ita ministar shari'a da wasu manyan jami'an gwamnati, watakila lokacin ne za a kawo wannan batu na cewa Najeriya ta yi gyara kan wannan dokar?
Ka san fi sabilillahi na yi mamakin ganin wato wannan alaƙar kudda kwata ta ma'aikatansu na shari'a a cikin wannan haduwa din. Nan galibi an zo irin wannan ziyara akan karfafa batun tsaro, batun siyasa, batun tattalin arziki, kasuwanci da sauransu. Amma ina ji daga abubuwan da nake gani, nake ji batutuwa guda biyu ne suka kawo haduwar waɗannan sassan biyu na shari'a. Na farko shine maganar kudaden Najeriya da aka sato daga waje, daga Najeriya aka kawo su nan
kasashen waje,
kasashen waje musamman kuma ana so ta Amurka. Ta yaya ma'aikatan shari'o'in nan, ka san a Amurka ma'aikatar shari'a ita ce kuma take rike da ma'aikatan su FBI suke aiki da ita da karkashinta. Saboda haka su za su FBI su shiga lungu-lungu cikin banku na su zazzaro in akwai kuɗaɗe waye kawo su ne, nawa ne kuɗaɗen daga ina suka fito kenan. Na ɗaya kenan. Na biyu ai magana wannan batun aurata, idan Amurka da gaske take ba ta so ƙasashe irin su Uganda, kuma ka san an yi bincike kafin Buhari ya zo nan, an bincike an gudanar da ƙuri'a jin ra'ayin jama'a a ƙasashen Afirka, aka gane a duniya aka gane Najeriya ce ƙasa ta biyu da ta nuna adawa da aƙidar rashin son
auren jinsi guda.
Kashi 98.9% na mutanen Najeriya
ba sa goyon ba. To amma ba su ita ko da yake wannan ma ci gaba da yin sa. Mahmud, kamar misali kana tambaya ko
Ali, dama ina so in tambaye ka ne ganin cewa ka ce kasashen nan biyu sun nuna alamun cewa lalle za su hada dangantaka ta kuddukud. Kana ganin za a iya cewa nan da komawan Buhari gida za a iya ganin canji a fannin abin da shafi tattalin arziki da yaki da Boko Haram da sauransu?
Kwarai sun nuna alama. Yana ɗaya daga cikin abin da shi sakataren fadar White House ya nuna cewa babban abin da suka baiwa fifiko yanzu kenan, ya za a taimaka wa Najeriya ta samu galaba kamar da ake ta nunawa. Hankalin Amurka ya tashi da aƙidar Boko Haram daga ranar da Boko Haram suka ce sun fara haɗa kai da manyan ƙungiyoyin ta'addanci na duniya irin su ISIS, su Al-Shabaab da sauransu, su Al-Qaeda. Saboda haka yanzu Boko Haram ta fi ƙarfin Najeriya, ƙungiya ce ta ta'addanci na duniya baki ɗaya. Saboda haka Amurka tana so duk da za a bi a yi aiki tare a daƙile ta, tana son su yi wannan. Saboda haka harkar tsaron nan ita ce a ala daga dukkan cikin abubuwan da za su yi magana.
To Mala Aliyu, sai mu ce da kai mun gode kwarai da gaske da samun lokaci ƙara mana bayani haka. Masu sauraro, a kasance da sashen Hausa na Muryar Amurka cikin shirye-shiryen masu gabatowa da Asubahi, da ikon Allah za ku ji ƙarin bayani dangane da wannan ziyara da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kawo nan Amurka.
Yanzu kuma sai sharhin Muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin Iraki ta bayyana gagarumin jagorancin sojinta wajen kwato lardin Anbar daga hannun 'yan kungiyar ISIL wanda suke rike da manyan birane biyu na lardin Ramadi da Fallujah. Kawar da kungiyar ISIL ba abu mai sauki bane. Kamar yadda shugaba Barack Obama ya lura kwanan nan cewar 'yan kungiyar ISIL suna shiga su saje da fararen hula a biranen da suke karkashin ikon su. Amma a yayin da sojoji suka fafata da mayakan ISIL, yana da amfani masu marawa kungiyar ISIL baya a Iraki da Siriya da sauran wurare. Su ji labaran waɗanda ƙungiyar ISIL ta yi amfani da farfaganda wajen jan ra'ayinsu, amma daga baya suka yi fatali da ita. Kamar yadda shugaba Obama ya faɗi, domin durƙusar da ƙungiyar 'yan ta'adda irin ta ISIL, dole ne a raunana irin aƙidarsu wanda ke sauya tunanin mutane su shiga ƙungiyar. Wa zai yi fiye da 'yan cikin gida waɗanda suke da masaniya akan komi? Ga misali, tsohon mayaƙin ISIL daga Fallujah, wanda aka sani da Hamza, wanda ya danna ransa ya shiga ƙungiyar ISIL a kakar bara. Amma ya fita bayan wata shida, ya fadawa mujallar Independence Newspaper cewar ya shiga kungiyar ne a dalilin addini, amma maganganunsu da ayyukansu suka firgita shi, kamar yadda suka sa shi ya kashe 'yan sunni waɗanda kuma ya san su. Aka kuma sa shi kama ƙananan 'yan mata domin yin lalata da su. A cewarsa, da farko na ɗauka suna faɗa domin Allah ne, amma sai daga baya na gane cewar manufarsu nesa take da irin manufar Islama. Irin adalcin da suka ce suna nema a lokacin da suka fara zuwa garin Fallujah sai ya koma irin na fatar baki kawai. Haka ma wani matashi dan Siriya, Usaid Barhu, wanda kungiyar ISIL ta horas a matsayin dan kunar bakin waki, wanda daga ƙarshe ya mika kanshi ga hukumomin Iraki, ya fadawa mujallar New York Times a shekarar da ta gabata cewar ya shiga kungiyar ISIL ne bisa ga yardar kansa, saboda ya yi imani da addinin Islama, kuma ya gamsu da maganganu da kuma ayyukan ISIL, hada ma cewar idan bai shiga kungiyar ba, 'yan Shi'a za su yi wa mahaifiyarsa fyaɗe. Nan da nan a cewarsa, sai na fahimci abubuwan daban suke da na Islama. Misali, ya lura cewa ISIL ta ladabtar da jama'a da dama da aka same su suna shan taba sigari, bayan kuma a sansanin nasu ya ga mutane da yawa suna shan taba sigari. Ya ga ana luwaɗi da dama tsakanin mayakan na ISIL, kuma ya ci gaba da damuwa akan yadda ana hallaka mutane da basu ji ba basu gani ba. Shugaba Barack Obama ya ce yakin ƙasa da ƙasa da kungiyar ISIL yaki ne da 'yan ta'adda waɗanda suka karkatar da maganar Islama, kuma mafi akasarin mutanen da suke shafa musulmai ne. Haka ma waɗanda suka taɓa ɗanɗana shiga kungiyar ta ISIL suka faɗa. Wannan shine sharhin Muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Da ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Shugaban Amurka Barack Obama ya gana da kwaran aikinsa na Najeriya Muhammadu Buhari a fadar White House, inda suka tattauna akan barazanar mayakan Boko Haram da kuma wasu batutuwa. A tattaunawar tasu, Mr. Obama ya kwatanta Najeriya a matsayin ɗaya daga cikin muhimman ƙasashe a duniya, ya kuma ce zaben da aka yi a ƙasar alama ce da ke nuna cewa Najeriya a shirye take ta ƙarfafa mulkin demokuraɗiyya. A yau Litinin, Amurka da Cuba suka maido da cikakkiyar hulɗar diflomasiyya ta hanyar buɗe ofisoshin jakadancinsu da misalin ƙarfe 12 na safiyar yau Litinin, bayan da suka kwashe sama da shekaru 50 suna zaman doya da manja. Da sanyin safiyar yau ne aka ɗaga tutar ƙasar Cuba mai launin ja da shuɗi a ma'aikatar harkokin wajen Amurka.
To ma da lamar sauraro, duka da kuma abin da ya sauka kenan, ciki shine daidai wannan lokaci, sai kuma can da Asubahi da iko Allah ku ji mu da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da Dayani da kuma Zainab anan ne, sahaba Imam Ali, zan daka ta yin sallama da ku, mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.